巴基，没人口呀。什么阿斯拉马雷孔阿斯拉马雷孔za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni bakwai na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. A daurin namu na farko da ya mayar da hankali kan kalubalen tsaro, muna tare da gwamnan jihar Katsina Dikurata da na jihar Kaduna Obatani da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. Ku biyo mu a cikin shirin. Wani abu bane cewa Najeriya tana fama da manyan kalubale musamman a bangaren tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Sai dai abin da mutane ke son sani shine shin me shugabannin da suka zaba suke yi domin shawo kan wannan kalubalen. Yanzu haka a ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da gwamnonin wasu jihohin Najeriya domin sanin abin da suke yi don shawo kan waɗannan kalubale. Da gaskiya su akwai gwamna Dikurɗa na jihar Katsina wanda kuma shi ne shugaban dandalin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya. Haka kuma muna tare da gwamna Obasani na jihar Kaduna wanda kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dattawan Najeriya. Sai kuma gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara wanda shi kuma ba baƙo bane a nan Amurka, kasancewar ya yi aiki a ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC. Tun muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan shirin.
Assalamu alaikum.
Haka kuma muna tare da wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka a cikin wannan zaurin namu waɗanda za su gabatar da tambayoyi kai tsaye ga bakin namu. Muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zaurin. To idan na fara da kai gwamna Dikurɗa, abu ne da kowa ya sani idan za a yi maganar Najeriya, to abu na farko da ke zuwa zuciyar yan ƙasar ko kuma jama'a shine wato rashin kalubalen tsaro da ke addabar jama'a. A kwanan nan mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Nuhu Ribadu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a Najeriya, har yake cewa ba sauran wani mutum ko ɗaya da ke hannun 'yan ta'adda. Shin ya kuka ji wannan kasancewar kowa na son ya ji wannan labarin kamar abin farin ciki ne cewa an sami nasara, shin ya kuka ji da wannan labarin?
To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin Najeriya, gaskiya ne ba gaskiya bane, amma saukin da aka samu bai kai matsayin da za a ce ba sauran wani mutum a hannun 'yan ta'adda. Mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan, kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya za mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro, domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwan mu. Da haka muka ga cewa 'yan ƙauyukan ne ya kamata mu ɗauke su mu horar da su mu sa su cikin harkar tsaron nan domin su taimaka ma conventional security da muke da su a ƙasar nan, wanda mun yi wannan mun ƙaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar Katsina, suna gudanar da ayyukansu. Sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu mun ba su, kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar Katsina. Zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar Katsina mun samu saukinta. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shi ne kan mai uwa da wadi, saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan, ana kai musu hare-hare yau da gobe, so su ma abinda suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji sai su kai kan mai uwa da wadi su kashe na kashewa su ƙona gidajen mutane da dukiyoyinsu ruga. To wannan shi ne matsalar da muke. To da kaga an kai haka, to ɗan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa su yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan jikinmu bai sanyi ba, amma kuma su sun san abin da suke ji. Kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan ƙauyuka, su sun san irin ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan. Muna dai fata cewa ba da daɗewa ba, wannan dauke dauken mutanen kashe al'umma ba dalili ko yare dukiyoyinsu zai zo karshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in nayi aiki in Zamfara ba tai ba ko Kaduna ba tai ba ko Zamfara ko Sokoto ba tai ba kamar aikin baban giyo ne amma sa'ar da muka yi duka gwamnonin nan mun hada kanmu muna yin aiki iri daya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo karshen matsalar tsaron nan a jihohin mu.
Na'am, to a gwamnati Obasanjo kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai musamman saboda dalibai na bayan nan kuri da suka yi da sauransu. A nan wani irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi?
To alhamdulillah kamar yadda kai magana ko shi kansa maganan ɗaukan yara da ake da makaranta in ka kula za a ga cewa a tarihin ƙasarmu na Najeriya wannan kusan shi ne na farko da za a ce cikin kwana 16 da dan Allah yara mu san daga gida. Kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar Kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su SSS domin tabbatar cewa mun kare makarantunmu. Ko da aka ɗauki yaranmu mun yakan ƙoƙari mu ga cewa me za mu yi mu tabbatar da cewa shi ƙanƙanin lokaci an ga da yaran nan. To zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan Katsina ya faɗi duk jihohin da ke arewa mafi yamma muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun kafa wato jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar Kaduna mun ɗauki kamar 7,000 kuma mun horar da su mun sa su ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda. To ganin haka ne ma ya sa ko da aka ɗauki yaranmu cikin ƙanƙanin lokaci muka tsatsayin da kamar ga cewa an dawo da su. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma kamar yadda ka sani harkar tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsayin da kamar ga cewa mun yi tsaya mun samu local government chairman wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu ga waɗanda suka san irin dajujjukan da muke da su. Kuma kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi mu Kaduna da Zamfara da Katsina muna da border. So abin da muke shi ne mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu ne ake nan tare. Amma babbar nasara da muke samu shi ne mun tabbatar da cewa al'ummarmu da suke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkar tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai ya sa hannun shi ba jami'an tsaro ba. Amma a yau ɗin nan haka zan tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan mu gabaki ɗaya.
To bari mu tsawo ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga sun ɗora haraji kan wasu mazauna yankunan jihar ta Zamfara. Za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun sama kansu mafita kenan?
Kamar yadda ka sani mallar tsaro kusan ta wuce shekara 10 mun same ta ne a jihar Zamfara. Amma da ikon Allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatar cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare. Abinda ka faɗa haka ne, akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma. Wannan gaskiya ne. To amma mu kuma a tsayin ki mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake ɗora. Wannan akai muke kuma za mu ci gaba da wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara.
Masu taurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Marabban George da Grace Oyemiji kuma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar tattaunawar da kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyanda da muka sallama daga Washington DC.